Madina bane ba mutumin Madina bane, ya zo ne. To Imam Malik da ya ganshi da wannan sifar sai ya karba hadisi daga gare shi, duk da kiyayewar Imam Malik da tsantsaninsa. Duk da tsantsanin Imam Malik da kiyayewarsa wanda ake masa kirari ma kana ashaddan tika a malikin lil rijali, ma kana ashaddan tika a malikin lil rijali, to amma nan sai aka samu yin ruwaya daga wanda ba za a karba ba. To ka san wannan, wasu malaman suka ce a haƙƙin shugaba na masaba, malaman da ke so suna da masabori, sai mai masaban nan ya ruwaito hadisi, ya ce bai faɗi daga wanda ya ruwaito ba, amma ya ce wanda na ruwaito hadisin nan amintacce ne, yaddace ne. To aka ce wannan ya isa hujja, amma fa ga haƙƙin wanda suke ta galili da shi. Kamar Imam Shafi'i in yi haka, to Shafi'awa sa iya wadatuwa da haka. To wasu suka ce a ai ko su din ma ba sa wadatu ba, dole ya bayyana sunansa a gani a fili, a ga wanda za a karba ne ko ba wanda za a karba ba. Matukar ba a yi bayaninsa ba, matukar ba a bayyana kowaye shi ba, dole sai an bayyana shi an san shi. To yi ba da fatuwa da abin da yake cikin matani, wannan bai hukunta inganta shi ba. Dan malami ya ba da fatuwa da abin da hadisi ya kunsa, to wannan ba wai yana nufin dole hadisin nan ingantacce ne wajen malamin ba. A'a, ta yi malamin ya yi amfani da kiyasi ne ko da wata hanya, ko kuma yana cikin malaman da suke ganin yau hadisin akwai shi ko rarrauna ne, ai kuma ma'ai a tafi a kansa fiye da a koma da kiyasi. Shi yasa dan zara cewa malami ya ba da fatuwa da abin da yake cikin matani na hadisi, wannan bai hukunta cewa ya inganta hadisin ba. Haka nan aka san haka wara, shi ma haka ya bayyana. Idan malami yake ba da fatuwa da abin da hadisi ya kunsa, to haka din ba wai yana nufin ya raunana shi ba, ta yi ba rarrauna ba ne hadisin. To kuwa ta ce wa maka talatin can. Wannan zai ta shi wa maka talata fiha majinin din, majinin na baya ko duk baitocin kamar a haɗa suke.